الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكنكو هدو to muna hudu ga watan Rabi'ul Awwal hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ce daidai da 30 ga watan 9 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatun min at-Tarikh littafi ne na babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 56 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata wato mun ci gaba da tattaunawa akan shubuha ta 11 cikin shubuhohi da masu yin batanci ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke yin riko da su a matsayin hujja da kuma amsoshi ko warwara ta wannan shubuhohi din shubuhansu ta 11 idan ba ku manta ba shine tuhumar Nana Aisha da Nana Hafsa da kafirci ma'ana karkashin ainihin wato fadin Allah subhanahu wa ta'ala in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma kalmar saghat qulubukuma nan suka kama suka rike a matsayin wannan kalma ta kafirta Nana Aisha da Nana Hafsa Allah ya kara musu yadda to mun tattauna game da ita wannan shubha da kuma amsar da muka ji har ma malam ya kawo dalilin saukar waɗannan ayoyi guda hudu cikin suratul tahrim cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa tsarin rayuwar gidansa yakan shiga kowane daki cikin dakunan matansa yakan kuma zagaya kullun kowane daki zai shiga gaisa an tattauna an akwai wasu yan masaloli a tattauna a warware su sannan ya fito ya shiga wani dakin to a cikin wannan zagaye da annabi yake yi sallallahu alaihi wa sallam Nana Aisha da Nana Hafsa har sun fahimci idan ya shiga ɗakin Nana Zainab ya fi dadewa to wannan dadewa kuma sai suke ganin ya za su yi su ga cewa ya daina wannan dadewa da haka sai suka yi meeting a tsakaninsu suka kuma tattauna akan cewa ga wani wata dabara da wani plan da za su shirya dan su ga annabi ya daina dadewa ɗakin Nana Zainab da haka sai suka tafi akan cewa duk wanda ya fara shiga wurinta to ta ce kaman taji yana karnin magafir to kuma Allah cikin kudurarsa annabi da ya tashi sai ya fara shiga ɗakin Nana Hafsa radiyallahu anha to bayan ya shiga wajenta ne ta gaya masa wannan kalmar cewa tana jin karni na magafir a tattare da shi sai ya ce ba magafir bane zuma ce ya sha a ɗakin Zainab amma abin da yake so da ita ta ja bakinta ta yi shiru ya daina sha to wannan dama shine abin da suke so to ce mata da yayi kar ta gaya wa kowa ta ja bakinta ta yi shiru to tunda dama hadin baki ne da ita da Nana Aisha, kaga Nana Aisha tana jiran ta taji menene feedback na shigowar Annabi, kuma me ya faru. Da aka suna Annabi yana fita suna haduwa da Nana Aisha, sai ta kwashe labarin duk abin da yake faruwa ta gaya mata. Shine Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi cewa ya kai wannan Annabi mai daraja mai girma, wato dan me zaka ainihin haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka, wato kana neman yardan matanka, duk da cewa Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai ne. Sai Allah ta'ala har zuwa ƙarshen ayar, inda Allah ta'ala su kuma yake ja musu kunne cewa in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma, lalle zukatanku sun riga sun karkata ga barin daidai a ƙarƙashin wannan plan da kuka yi na kuga cewa kun takurawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma in kun tuba shikenan kawai. Idan kuma kuka ci gaba da irin wannan plan din dan takurawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, to fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin, har zuwa karshe. To anan kuma sai malam ya nuna mana cewa ashe gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam bangare guda biyu ne, din matansa ne, amma akwai ƴan bangaren Nana Aisha, akwai ƴan bangaren Ummu Salama. To su ƴan can bangaren, kaga dai ga su bangaren Nana Aisha suna ganin yana dadewa a wani daki cikin dakunan can bangaren, kuma suna ganin kamar hakan yana damun su, ya za su su ga ya daina. A lokacin da su kuma wancan bangaren suna ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana fifita Nana Aisha a kansu, kamar yadda muka karanta ko, don haka akai ta faman kaiwa da komowa don su ma su ga cewa abinda suke zato na cewa kamar ana fifita Nana Aisha, ko kuma wasu abubuwa suna faruwa da ita wanda su baya faruwa gare su, su ma su ga ya za a samu daidaito. To su ma suka yi ta shige da fice, wanda suka tura Nana ita kanta Ummu Salama din wajen zuwa biyu ko uku, amma duk bai nasara ba, har suka shigo da Nana Fatima, ita ma ta shiga dai Annabi ya nuna cewa ainihin wato ta janye ba ruwanta daga cikin wannan sabga. Daga ƙarshe Nana Zainab din ita ta fito da kanta, ta zo ta ainihin wato faɗi maganganu, wanda maganganun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun yi zafi, har yana tunanin Nana Aisha za ta iya yin shiru kuwa, sai ko ta karba ita ma ta mai da martani. Wannan dabi'a ce ta ainihin wato dukkan gidan da yake sama da mace daya. Wani lokaci in kishin su ya motsa ana samu, kawai abinda ake bukata kai magidanci ka ji tsoron Allah, kai adalci tsakanin su, abinda kake ganin in ka hadu da Allah zaka rabu da Allah lafiya, ka hadu da shi lafiya, ka rabu da shi lafiya, to ka aikata shi koda basu gama fahimta ko basu yadda ba, domin yaddar da su 100% abu ne mai wahala. Tun daga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba yanda yake kwatantawa, yanda yake kamantawa, yanda babu ma ainihin wato son zuciya ko zalunci a cikin gudanar da iyalansa, amma ta tare da haka kaga abin da ya faru. Wannan yana daga cikin darasin da muka samu. Sannan a ƙarshe dai kuma wato wannan kalma ta faqad saghat qulubukuma ba tana nufin ainihin wato kafirci ba, lalle kam sun yi kuskure cikin abin da suka aikata, kuma tana nufin haka, ba kafirci take nufi ba. Sannan mun tattauna game da shubha ta 12, wato shubhar sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ya riskar da Ziyad bin Ubaidin Thaqafi zuwa ga nasabar mahaifin shi Abu Sufyan din. To mun fara tattauna wannan har aka gaya mana cewa shi Ziyad din nan wato da ne wanda aka haife shi ba ta hanyar aure ba. Ina fata an gane, an haife shi ba ta hanyar aure ba, tun kuma lokacin jahiliya ne akwai wata baiwa da ake kira Sumayya, to mai zaman kanta ce, kowa yakan zo gurin ta yi mu'amala da ita irin ta rashin aure. To shi ma Abu Sufyan yana cikin waɗanda suke ziyartar ita wannan Sumayya, kuma har ma dai a lokacin aka samu cikin shi Ziyad din, to a lokacin babu wanda ya yi ikirarin cewa Ziyad ɗansa ne sai shi Abu Sufyan. Shi yasa cikin wasiyar da ya ba Sayyidina Muawiya cewa Ziyad ɗansa ne. To wannan yana daga cikin abin da su kuma suke ganin ai kamar kalan dangi shi Sayyidina Muawiya ya yi na ƙoƙarin haɗa wato nasabarsa da ta Ziyad, tunda su sun ce shi sunansa Ziyad bin Ubaidin Thaqafi. To shi ne malai tabbatar da ba ɗan Ubaidin Thaqafi ba ne, ɗan Abi Sufyan ne, kuma ga matsalar da ta faru tun lokacin jahiliya. Ina fata an gane. Za mu tashi da kan gabar ƙala Muawiya. يبنى عامر قال المؤلف رحمه الله تعالى يأتي يبنى قال معاوية معاوية كتوى يبنى عامر أنت القائل في زياد ما قلت كيني كتوى فدن كو كفدا أبند كفدا غمد زياد قلت سنتي أما والله لقد علمت العرب أني كنت أعزها في الجاهلية سيدنا معاوية كما مرتني يكي يوى واتو ابن عامر yake cewa ya kai wato ibnu amir ka sani wal ama wallahi na rantse da Allah laqad alimatil arab larabawa sun sani anni kuntu a'azzaha ina daga cikin wa'anda suke mafiya girma da matsayi a cikin su fil jahiliyyati tun lokacin jahiliya wa innal islama kuma da musulunci yazo Allah ya ce makke mu muka karbe shi muka shiga cikin sa lam yazid fiya illa izza ba abinda musulunci ya kara mun sai daukaka dama can ba kaskantattu bane mu ba kuma daga gidan kaskanci muka fito ba tun lokacin jahiliya da mutunci da girma muka gidan girma muka fito tun lokacin jahiliya da kuma musulunci yazo ma muka rungume shi musulunci ba abinda ya kara mana sai ya kara daukaka ainihin wato muka samu wa inni lam atakaththar bi ziyadin min qilla ku sani cewa ko ka sani cewa ba ina neman kalan dangi bane da Muawiya dan mu ƙara yawa saboda ba mu da yawa bi ziyad kai ko ba ina neman kalan dangi bane da ziyad in ƙaro shi cikin family cikin dangin mu dan kasantuwar ba mu da yawa ma'ana lam atakaththar bi ziyad ba neman mu yawa nake ba ta hanyar nasabta ziyad zuwa gidanmu min killatin saboda ba mu da yawa ma'ana ba rashin yawa bane yasa nake kokarin in jawo ziyadu daga dangantakar da kuke tunanin yana da ita a can wani gida in jawo shi zuwa ainihin wato dangantakar gidanmu walam ata'azzaz bihi min dhilla sannan ziyadu din nan ba wani abu zan ƙara samu na girma ba wanda da ina da kaskanci nake tunanin in na jawo ziyadu zuwa na sababu zan ƙara samun girma ko daukaka shine walam ata'azzaz bihi min dhilla wato ba kaskanci nake fama da shi har nake kokarin in jawo ziyadu in nasabta shi zuwa ga nasabar mu dan in ƙara samun girma da daukaka ta sanadiyar sa ba kun fahimci wannan gabar ma'ana cewa da yayi ziyadu dan Abi Sufyan ba ya faɗi haka bane dan yana son su ƙara yawa domin dangin su ba kana ba kadan bane suna da yawa sannan gidan su gidan girma ne ba kaskantattu bane ballantana a ce ziyadu wani mutum ne da in suka jingina da shi za su ƙara samun girma ko za su daukaka yake cewa walakin arabtu haqqan kawai abinda ya faru na san gaskiya ne fa arabtu haqqan lahu fa wada'tuhu mawdi'ahu arabtu haqqan lahu na san wani haƙƙi nasa da yake da shi fa wada'tuhu sai na dora haƙƙin na ajiye wannan haƙƙin mawdi'ahu a gurin sa inda ake jingina shin ba a can yake ba ni ina da masaniya cewa shi din ga inda nasabar sa take da haka ƙwariya na ajiye a gurbinta kawai shine abin da nayi wannan ka koma cikin tarihu Tabari mujalladi na 5 shafi na 214 zaka ga wannan bayani wallazi ankaru ala muawiyata istilhaqahu ziyadan ankaru alaihi min babi annahu la yajuzu lilwarithi an yastalhiqa ahadan am la yajuzu والذي أنكروا على معاوية والذين أنكروا على معاوية وإن سكي إنكاري غ معاوية استلحاقه زيادا ساكمكن رسكد زياد ده يي ده دنگنتكسو أنكروا عليه تو سنيي مسا إنكاري ني من باب أنه واتو تبابن چيوا annahu hal yajuzu lilwarith shin yana halatta ga ɗaya daga cikin magada an yastalhika ahadan ya riskar da wani cikin nasabar so am la yajuzu ko baya halatta ina fata an gane masu yi wa ainihin sayyidina Muawiya inkari game da dan me yasa zai riskar da mu a wato ziyadu zuwa ga dangantakar su suna yi masa inkari ne saboda shin yana halatta dama ana iya yi wani daga cikin magada kawai ya jawo wani ya ce shi ma ya riskar da shi da nasabar su in an tashi raban gado har da wancan za a raba shin hakan yana halatta ko baya halatta mas'alatun fiqhiyya ijtihadiyya ita wannan mas'ala ce ita kuma shin kai a matsayinka na ɗaya daga cikin magada kana iya riskar da wani cikin magada shi ma ya shigo ya gado ko kuma ɗaya daga cikin magada ba shi da haƙƙi bai halatta ya riskar da wani da dangantaka su alabashi in an tashi raba gado a raba da shi to sai ma ne ce wannan mas'ala ce fiqhiyya mas'ala ce ta fiqhu ijtihadiyya kuma mas'ala ce ta ijtihadi ولذلك دان هكا نما الامام مالك امام مالك رحمه الله وغيره ده وننسا واتو انما يسمون زيادا زياد بن ابي سفيان فهذا الذي عابوا فيه معاويه رضي الله عنه ارضا دان هكا نما امام مالك ده وننسا انما يسمون زيادا كوي ابيندا ما سكي كيران زيادو زياد بن ابي سفيان سبيل سوس او وجن سو ان ان كوما مساله اجتهاديه ta fiqhu wani daga cikin alwaris magada zai iya riskar da wani zuwa ga ainihin wato nasabar su ina fata an gane da haka shi su shi sa imam malik da wani imam malik ma su ma suka tafi akan ya halatta a ce ziyad bin abi sufyan tunda muawiya ya riskar da shi da nasabar su mafhum fa hadha alladhi aabu fihi to wannan kuma shine abinda su masu aibata muawiya suke aibata muawiya a cikin sa radiyallahu anhu arda Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda an fahimta ko to wannan ita ma mas'alar ita ce shubuha ta 12 da haka mun ji wannan ba wata mas'ala bace ga dalilin da yasa muawiya ya riskar da ziyad zuwa ga nasabar su ko sannan kuma mun tafi can ƙarshe ma shin a mas'ala ta fiqhu hakan yana iya halata ko baya halata wasu sun ce za a iya yi wasu sun ce ba za a iya yi ba wanda suka ce za a iya yi har da Imam Malik da waninsa to kaga su suna faɗin Ziyad bin Abi Sufyan al-khulasatu to sai kuma dunkulallen bayani wa akhiran naqulu daga ƙarshe muna cewa wa ala fardi anna ba'd ma dhukira mu dauka ma wasu daga cikin abubuwan da aka ambata cikin shubuhohi 12 din nan au gairahu ko wanin su mimma lam yuzkar cikin abubuwan da ba ambata ba hiya ma'asin mu ma dauka saban ne waqa'at min ba'd ashabi annabi sallallahu alaihi wasallam da suka faru ga wasu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu dauka hakan ne mu dauka tun daga shubuha ta farko da suka kawo har zuwa shubuha ta 12 din nan mu dauka ma wato saban Allah ne wasu cikin sahabbai suka aikata ba shubuha bace to sai malai ya ce famal mani umin magfiratil lahi laha mu dauka duk waɗannan abubuwan kusakurai ne da sahabbai suka aikata akwai abin da zai hana Allah ya gafarta su me zai hana Allah ta'ala ya gafarta su shine fa mal mani'u shin akwai wani mani'i akwai wani abu da zai hana min magfiratin lahi na samun gafarar Allah laha ga waɗannan kusakuran walidhalika asbabun kathira wato samun gafara ko da ma wai mu dauka ma yanzu ai duk mu mun dauki waɗannan a matsayin shubuhohi ba gaskiya bane shubuha ce to mu ma dauka ba shubuha bace lalle sahabi wani da ake cewa kaza a shubuha ta kaza mu dauka yayi sahabi wani da aka ce ana tuhumar sa yayi kuskure kaza a shubuha ta kaza mu dauka duk sun faru ai da ma ba masumai bane sahabban nan suna iya daidai suna iya kuskure sannan me zai hana in sun yi kuskure kamar yanda sauran mutane in sun yi kuskure suka tuba Allah yana yafe musu su me zai hana Allah ya gafarta musu ولذلك دان هكا ولذلك اسباب كثيره ودنن wannan abu ko yana da sabubba da yawa salasatun min sahibil ma'asiya wato dalilan da zai sa ai musu gafara shine ma'ana walizalika asbabun kathira dalilan da za su sa ai musu gafaran suna da yawa salasatun uku daga ciki min sahibil ma'asiya wato dalilai ne daga shi mai saban wa salasatun guda uku kuma minan nasi su kuma dalilai ne daga sauran mutane wa arba'atun guda hudu kuma min Allah azza wa jalla dalilai ne na samun gafara wato daga wajen Allah mai girma da daukaka an samu dalilai guda nawa kenan na'am guda goma shi wanda ya aikata laifi akwai hanyoyi guda uku da in ya bi su Allah zai gafarta masa akwai kuma wasu hanyoyin da zai iya samun gafara guda uku ta bangaren sauran mutane akwai kuma wasu hanyoyin guda hudu da zai iya samun gafara daga Allah subhanahu wataala an hada goma kenan min sahibil ma'asiya dalilan samun gafara daga shi mai saban at-taubatu tuba idan mutum yayi aikata sabo in ya tuba Allah yana gafarta masa ko to da haka daga cikin sabubba guda uku da in ma mutum yayi sabo in ya bi waɗannan hanyoyin zai iya samun gafara akwai tuba Allah ta'ala ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika madha yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat illa man taba Allah ta'ala ya ce wanda ya aikata laifin ma illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki na kwarai fa ulaika waɗannan waɗanda suke tuba su yi imani su kuma maye gurbin saban da aiki na kwarai su ne waɗanda yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah ke canza saban su da laifuffukan su su koma kyawawan ayyuka ulaika waɗanda in sun yi sabo sai su tuba su yi imani su maye gurbin saban da bin Allah to irin waɗannan su ne waɗanda Allah ke canza ke musanya sayyi'atihim laifuffukan su da zunuban su hasanat su koma kyawawan ayyuka suratul furqan aya ta 70 mun ji dalili na farko ko kenan ko mutum yayi sabo in ya tuba yayi imani yayi aiki na kwarai Allah yana karɓar tuban Allah yana gafarta masa to kaga suna mun samu hanya ta farko na biyu al-istighfar neman gafara فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم كace ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana gafara lalle ubangiji mai yawan gafara kenan istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku kenan duk wanda ya nemi gafarar ubangiji Allah zai gafarta masa to kaga mun samu aya ta biyu kuma mun samu sababi na biyu daga cikin sabubba ko hanyar da idan mutum yayi sabo ya bita Allah zai yafe masa suratu nuh aya ta 10 sababi na uku ko kuma dalili na uku alhasanatul mahiya sai kyawawan ayyuka masu share miyagun ayyuka innal hasanati lallai kyawawan ayyuka yuzhibuna sayyi'at suna goge suna tafiyar da suna share as-sayyi'at laifukan da mutum ya aikata wato koda mutum bai ce ya tuba ba koda mutum bai nemi gafara ba sai ya zamto kawai daga inda yake aikata laifin ya dakata kuma sai yake maye gurbin wa'annan miyagun ayyukan da kyawawa kamar yanda hadisi ya tabbata ittaqillaha haythu ma kunt hadithin mu'adh da kuma ainihin wato abin nan ko Abi Dharr al-Ghifari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqillaha haythu ma kunt sai yace wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha kaga ittiba'u wato abin nan atbi'is sayyi'atal hasana sai Allah ta'ala yace sai Annabi yace tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan to shine innal hasanati yuzhibuna sayyi'at kenan idan mutum yazo yana ta kyawawan ayyuka yana ta kyawawan ayyuka to wannan kyawawan ayyukan sukan koma su dinga maye gurbin miyagun ayyukan da ya aikata a da wannan suratu hud ne aya ta 114 to waɗannan dukkanin su sabubba ne da idan mutum ya bi ɗaya daga cikin su zai iya samun gafara daga zunubansa minan nas daga mutane kuma du'aul mu'minina lahu mu dauka ma mutum yayi saban Allah kuma har ya tuba har ya koma zuwa ga Allah bai tuba ba ina fata an gane to ai akwai addu'ar mu'minai gare shi qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وإن سكزو أبايانسو سنة شوايا أبنجي جمو كغافر تامنا دا يوم أمو دا سكغباتشيمو إيماني يا الله كركسن يقولي أتشن زكا تامو غمدا ماسي إيماني يا أبنجي للي كي مي توسييني مي جن كي yanzu ba muna Allah gafartawa margayenmu ba Allah gafartawa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu ai sun riga sun wuce kuma Allah ta'ala yana karbar irin wannan addu'ar da bayin Allah suke wasu wayanda suka gabace su yanzu koda shi mai laifin mu dauka ma mai laifin bai tuba ba sai mu'mine suke ta nema masa gafara Allah ta'ala yana gafartawa wannan mai laifin mun ji hanya ta hudu ta biyar ihda'ul amali salih lahu yin kyakkyawan aiki kuma ka bada wato ka bayar da ladan wannan aikin lahu ga shi wanda ya mutu bai ma tuba din ba mu dauka mutun yayi laifi to akwai yiwuwar wasu su yi kyawawan ayyuka su sadaukar da kyawawan ayyukan ko su kyautar da ladan kyawawan ayyukan gare shi kuma hakan tai masa amfani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace allahumma inna hadha عن محمد وآل محمد وعمن لم يضحي من أمة محمد أشياء ونزي إيهن أيكي كوتد أيكي غواني غواني حديثي واند أيني واتو حديثي واند إمام أبو داود يابتد شتكين كتاب الحج باب الرجل يحج عن غيره سيكي توا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اللهم إن هذا عن محمد لوكا تند النبي يزولي سيين كوانر أقول يا أبنجي ونن na ainihin wato shi wannan yankan a madadin annabi Muhammad ne wa ali Muhammadin da iyalan annabi Muhammad wa amman lam yudhi min ummati da kuma ma duk wanda bai samu damar layya ba shi da ikon yin layya cikin al'ummarsa yanzu annabi ya sadaukar in yanzu sai lokacin layya yayi ba ka da iko ba ka da sararin da zaka yi layya zaka samu ladan layya ko ba zaka samu ba karkashin wannan addu'ar baka samu ladan layya kai ne baka yi ba addu'ar wace ce addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam didda baka yi ba annabi ya sadaukar da ladan layyar ga wanda dibbe ba cikin al'ummarsa na fata an gane wa hadithu labbaika allahumma an shuburma da kuma hadithin ainihin wato labbaika allahumma an shuburma wani bawon Allah shi ma yazo yana yin dawafi annabi sallallahu alaihi wasallam yaji yana cewa labbaik allahumma an shuburma ya Allah na amsa wannan dawafin da nake na amsa maka wato a madadin shuburma har annabi yake cewa wane ne shuburma yace akhulli yace wani dan uwana ne yace to kai kai aikin hajjin kake masa sai yace a'a sai yace to ka fara yau kanka aikin hajji sannan sai kai wa shuburma ina fata an gane wa hadhihi almas'alatu fiha khilafun ko da yake wannan mas'alar ta ayi wani kyakkyawan aiki a sadaukar akwai sabanin malamai a cikin ta wa aktharu ahli alilm sai dai mafi yawan malamai ala anna ihda'at ta'at sun tafi akan cewa yin kyauta da wani aikin da'a yanfa'ul muslim yana amfanan musulmi ko bai yi aikin ba sai wani yayi ya sadaukar masa to da yawa daga cikin malamai sun ce wannan aikin zai amfane shi kun fahimci wannan abin da malai yake ta kawowa to mun samu abubuwa guda ainihin wato uku sai kuma ainihin wato shafa'atu nabiyina sallallahu alaihi wasallam ko shafa'atu nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi yawmal qiyama sai kuma ainihin wato cetan annabi sallallahu alaihi wasallam da waninsa ranar tashin alkiyama wannan yana daga cikin amfanar da mutum zai iya yi ta bangaren sauran mutane zai amfana da su ta hanyar addu'o'insu gare shi zai amfana ta hanyar sadaukar ko kyautar masa da ayyukan kirki da suka yi zai amfana ta hanyar ceton masu ceto da zai iya shiga in bai shiga ceton wani annabi cikin annaba ba to ai banda annaba akwai sauran bayin Allah da Allah zai ba su ceto kila mutum ya fado cikin ceton masu ceto kaga nan ma dai wasu sabubba wasu hanyoyi guda uku mutum zai iya amfana da su daga sauran mutane min Allah daga Allah shi kuma akwai hanyoyi guda uku da mutum zai iya samun gafarar Allah hanyoyi guda hudu daga wajen Allah na farko ko na bakwai al-masa'ibul mukaffiratu fid dunya wasu musibu da in Allah ya jarabci mutum da su a nan duniya suna kankare masa zunubai ko da bai ce ya tuba ba ya aikata wani kuskure ko laifi bai ce ya tuba ba amma sai Allah ya jarabce shi da wata musiba sai Allah ya kankare masa wancan laifin sakamakon wannan musiba din qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazan wala adha wala ghammin hatta shaukati yushakuha illa kaffara Allahu biha min khataya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslim min wasabin wato rashin lafiya bata samun ainihin wato musulmi wala nasabin ko wata wahala wala hammin ko damuwa wala hazanin ko bakin ciki wala adhan ko cuta wala gammin ko takaici hatta shaukati yushakuha har kaya in mutun ya taka illa kaffara Allahu bihi min khataya Allah sai ya kankare masa wani abu na zanubansa sakamakon wannan rashin lafiyar ko sakamakon wannan wahalar da ya sha ko sakamakon wani bakin ciki ko takaici ko damuwa da ya samu kai ko kaya ko allura ta soke shi ko tuntube yayi sai Allah ya kankare masa wani zanubi kaga wannan ma wasu asbab ne wasu sababba ne na samun gafarar Allah madaukakin sarki ainihin wato ta wannan hanyar na takwas azabul qabr عذاب القبر وقد يكتفى به عن عذاب الآخرة وذلك بسبب الذنوب وبحسب الذنوب وقد يكتفى به عن عذاب الآخرة إتى عذاب القبر أنا إيا وتوتنا إيا إسر ومتن دقبر يمس عذاب اللاهرة وذلك بحسب الذنوب وأنكم يادن قانت لإيرن ذنوب دمتن يعيكتا akwai zanuban da in aka yi wa mutum iya azaba kabari to wannan azaba ta kankare masa komai ba za a yi masa azaba ainihin wato a lahira ba fi arasatil qiyama sai kuma a farfajiyar alqiyama haythul qisas inda za a yi qisasi bainal muslimina wal musamaha tsakanin muslimi wal musamahati da kuma ainihin wato musamaha yafiya wa naza'na ma fi sudurihim min gillin Allah ta'ala ce wa naza'na mun cire ma fi sudurihim duk abin da ke cikin wato zukatansu min gillin na kulli wannan ya kullaci wannan ya kullaci wane ya kullaci wane to ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ce zai zare duk wani abu da ke cikin zukatansu na ainihin wato kulli sai abu na goma maghfiratullah sai gafarar Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya yin gafara idan aka yi shirka da shi kuma aka mutu ana shirkar wa yaghfiru ma duna zalika amma yana yin gafara ga abin da yake koma bayan shirka liman yasha'u ga wanda ya ga dama kenan koda mutum bai tuba ba yana karkashin mashi'a in dai abin da ya aikata ba shirka bane ko kun fuskanci wannan maganganu guda goma wai a dauka ma sahabban nan duk abin da aka faɗa wasu daga cikin su sun yi aikata a dauka ma sun aikata amma ga wasu hanyoyi nan guda goma da Allah zai iya gafarta musu ko wayannan hanyoyin kowa zai iya shigar su Allah ya mai gafara banda sahabbai in ma mun dauka sun yi kuskuren wanda kuma mu a aqidan mu da iya abin da muka fahimta na wannan karatun ba wani kuskure da suka yi ko lamma dakhala al-miswar bin makharama lokacin da wata rana al-miswar bin makharama ya shiga ala muawiya ya shiga wajen sayyidina muawiya dara bainahum al-hadith tattaunawa ta gudana tsakanin su al-ati wanda za ta zo wato wannan tattaunawa da zamu faɗa ita ce ta gudana tsakanin al-miswar bin makharama da sayyidina muawiya fa qala muawiya lil-miswar sayyidina muawiya ya ce miswar ma tanki mu alayya wai me yasa kake jin haushi na me yasa kake fushi da ni shine ma tanki mu alayya me yasa kake fushi da ni me yasa kake jin haushi na fa zakara al-miswar umuran miswar sai ambaci wasu al'amura da yake ganin sune dalilan da yasa ainihin wato yake wato jin haushi ko kuma yake fushi da sayyidina muawiya hiya jami'u ma yanqimu alai wanda waɗannan su suka taru suke sa yake ainihin wato yin fushi ko kuma yake ainihin wato jin haushin sayyidina Muawiya. Faqala Muawiyatu, sayyidina Muawiya bayan ya ji dalilan misuwar ai akwai kaza daga ciki ma akwai dalili kaza akwai dalili, bayan dai ya ji dalilan sai ya ce wa ma'a hadha ya misuwar, sai ta yace tare da waɗannan al'amuran duk da yasa kake ganin na bata maka ko kake jin haushi na ko kake fushi da ni, tare da wannan misuwara ya kai misuwar alaka sayyi'at, kana da laifufukan kai ma, tare da wannan duk mun ji cewa nayi ma kaza nayi kaza sune dalilanka, shin kana da laifufuka kai ma ko ba kada? Qala na'am, yace ina da shi. Qala atarju an yaghfira Allah, kuma kana fata kana sa ran Allah ya gafarta maka su? Qala na'am, sai ce kware kuwa. Qala, sai Muawiya yace fa ma ja'alaka arja li rahmatillahi minni, me yasa ka fi kaunar rahamar Allah ga kanka fiye da ni, ko me yasa kake ganin kai zaka samu kana sa ran ka samu kaunar wato rahamar, kana fatan ka samu rahamar Allah amma ni ban da ni? Ka yadda in ma mun dauka nayi kusakurai, kai ma kuma ka yadda kana da laifuffuka, amma kana fatan ka samu rahamar Allah, me yasa kai kake fatan samun rahamar Allah amma ni kana ganin ba zan samu ba? Wa inni ma'a zalika, to ina so ka sani ni tattare da haka, wallahi na rantse da Allah, ma khuyirtu bainallahi wa baina ghairihi, ba a taba bani zabi tsakanin Allah da waninsa ba, illa ikhtartu Allah ala ghairihi, face sai na zabi Allah akan waninsa. Ina so ka san duk da cewa kana ganin nayi maka kaza nayi kaza kana fushi da ni, tare da cewa kamar yanda nake mutum ina iya daidai da kuskure kai ma haka, kuma kana sa ran kai naka laifin a yafe ni, kuma kana ganin ba za a yafe mun nawa ba, to na rantse maka da Allah ba a taba bani zabi tsakanin Allah da waninsa ba, face sai na zaba Allah akan waninsa. Wa wallahi na rantse da Allah, lama alihi, ban taba kasa a gwiwa ba, minal jihadi, wajen fita jihadi, wa iqamatul hududi, da tsayar da haddodi iyakoki, wal amri bil ma'rufi, da umarni da kyakkyawa, wan nahyi anil munkar, ban taba kasa a gwiwa ba wajen yin hani ga barin mummunan aiki, afdalu min amalika, kuma na san wannan diyafi aikinka, an gane ko? Wa inni ma'a zalika ma khuyirtu bainallahi wa baina ghairihi illa ikhtartu Allah ala ghairi, wa wallahi lama alihi min aljihad wa iqamati alhudud wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar afdalu min 'amalika wa inni ala dinin yaqbalu min ahlihi alhasanat, yace na san wa'annan abubuwan wallahi duk da na aikata afdalu min amalika, sun fi aikin da ka aikata. Wa inni, sannan ina so kai misuwar ka sani ni dinnan Muawiya ala dinin ina bin wani addini ne ya qabalu min ahlihi alhasanat, da yake karba kyawawan ayyuka daga yayansa, wa yatajawazu anis sayyiat, kuma ina bin addinin da yake yin yafiya ga kurakuran mabiyansa. Fama ja'alaka arja li rahmatillahi minni, me yasa kai kafi kaunar ka samu rahmar Allah ni kuma kana ganin banda ni? Faqala almiswar, miswar yace fa khasamani wallahi, sai ya kada ni, an gane ko? Sai yace sai daina jin haushin, sai ga kuma haka ne shi dai bai kai sayyidina Muawiya falala da daraja da daukaka ba, bai kai shi ba, da haka aikin sa bai kai na Muawiya ba, ina fata an gane. Da haka sai yace ka sani ni addinin da nake bi addini ne da in kai kyakkyawan aiki yana karba, sannan addini ne da yake yafiya idan kai kuskure. To in har haka ne, me yasa kai kake kaunar ka samu rahamar Allah duk da cewa kana da laifi ka yadda, amma kana ganin kai zaka iya samun rahamar Allah amma ni ban da ni? Miswar yace ai yana gaya mun haka kawai shikenan, sai naji duk ya kada ni ta fuskar hujja, an gane ko? A koma cikin Musannab na Abdul Razzaq a hadithi na 20817, babu man dhalla sultan, wato 717, 20717, babu man dhalla sultan, babin wanda ainihin wato ya kaskantar da wani shugaba. To wannan shine karshen wannan bangare, shi ma kuma gaskiyar al'amari ga duk wanda muka taho da shi, shi ma a wannan bangaren malam ya bada gudunmawa, kuma ya warware mas'aloli masu ɗan rikici da yawancin aka zo ba dan kila ka samu wannan karatun ba, kila sai ka kasa bada jawabi kuma abokin husuma kai ga ya ka da kai. To amma insha Allah cikin abin da ya faɗa anan gaskiyar magana an fa'idantu sosai, kuma waɗannan shubohin da an warware su gwargwadon hali, duk da cewa yana kakkawo su ne a takaice domin dama ya gaya mana baya son littafin ya girma sosai. Albabu thalith, za mu shiga babi na uku. Manil khalifatu ba'da rasulillah, ga wata tattaunawa ita ma. Shin wai waye khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Kai kila kace Abubakar ne, to akwai masu ja, shi yasa zai zo maka da wannan matsala. Akwai wanda suke ganin ba shi bane, shi yasa sai ce manil khalifatu ba'da rasulillah, to wai waye khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Tamhid, ga shimfuda zai yi wa wannan babi. Ajma'a ahlus sunnati, ahlus sunna kwata sun hadu ala annal khalifata, akan cewa khalifa ba'da rasulillah, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Abubakari. Wannan shine alal itlaq ahlus sunna ba su da ja akan haka, sayyidina Abubakar shine khalifa bayan manzon Allah. Wa khalafa fi zalika shi'atu ghayrahum, amma fa shi'a sun saba wa wasunsu fi zalika akan mas'alar Abubakar shine khalifa bayan manzon Allah. Faqalu, su kam sun ce inna aliyyan radiyallahu anhu, suka ce aliyu radiyallahu anhu awla bil khilafati, shi yafi cancantar zama khalifa min abi bakarin, sama da Abu Bakar, wa Umar da Umar, wa Uthman da sayyidina Uthman, duk yafi su cancanta, shi yafi kamata, yafi cancantar zama khalifa ba su ba. Wa annahu huwa al khalifatu ba'da rasulillah, suka ce kuma lalle sayyidina Ali shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mubasharatan, kai tsaye, bila faslin, ba tare da wani dogon bayani ba, ba tare da wani bayani filla-filla ba, kawai manzon Allah yana barin duniya, su a wajensu ba wanda ya cancanci zama khalifa sai sayyidina Ali. Wastadallu bi fadlil adilla, bi ba'dil adilla, sun yi hujja da wasu dalilai, allati waradat fil qur'an, wanda wasu dalilan sun zo a cikin alqur'ani, wa fi kutubi ahli sunna, da kuma cikin littafan ahli sunna, sawa'an, wato duk ɗaya ne, kanat inda al-bukhari, ko dai zaka samu wannan hadithin yana cikin bukhari au muslim, ko cikin muslim au gairihima, ko wasunsu min ashabi sunan, daga cikin ainihin wato ashabu sunan shine sunan abi daud, sunan tirmidhi, sunan nasa'i da sauransu, ake kira ashabi sunan. Wal masanid, da kuma ainihin wato masu masanid kamar irin su musnad na imamu ahmad da sauransu. Wa hadhihi al-adillatu, waɗannan dalilan nasu, sanadhkuru ahamma hadha, ma ambaci muhimman cikin su. Wa asahaha, kuma mafiya inganci cikin dalilan nasu. Thumma nubayyinu madadilalatiha alal murad, sannan kuma mu yi maka bayani da fashin bakin wato madadilalatiha, wato tsawon ko fadin dalilan da aka yi da su alal murad akan wannan abin da ake nufi na waye khalifa bayan manzon Allah. Wa naqulu kadhalika, mu ma muna faɗa kamar haka, inna aliyyan radiyallahu anhu, lalle mu ma mun san cewa sayyidina Ali radiyallahu an ghaniyun anil itra, wato ya fi ƙarfin zuga. An fahimta, mawadaci ne ga barin wuce gona da iri a kansa. Fa huwa sihiru rasulillah, ko ba komai sirikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ala khairi banatihi Fatimata, akan fiyayyar ya cikin ƴaƴan manzon Allah ita ce na Fatima, sayyidati nisa'i ahli aljanna, shugabar matan aljanna. Wa huwa kadhalika, kuma duk da haka, ibnu ammi rasulillah, dan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma warabiul khulafa'ir rashidin, shine na hudun khalifofi shiryayyu. Wa fada'iluhu kathiratun jidda, falalar sayyidina Ali tana da yawa kware. Walakin alqadiyata, sai dai wannan mas'ala, laysat fi dhikri fada'il aliyin, ba za ta tattauna bane game da falalolin sayyidina Ali. Fa hadha amrun mafrugun minhu, wannan game da falalar sayyidina Ali al'amari ne da an gama da shi, an gama. Walakin alqadiyata, sai dai wannan mas'alar, an nazaru fi hadhihi alfada'il, ولكن القضية النظر في هذه الفضائل hal wato sai dai abinda ya kamata abinda muke so mu tattauna anan shin wannan qadiyya din ta duba game da falala ko wayennan falalolin na sayyidina ali hal shin wayennan falalolin tadullu ala anna aliyan aula bil khilafa suna nuna sayyidina ali shi ya fi cancanta da ya zama khalifa mimman sabaqahu fiye da waɗanda suka gabace shi akan khalifancin amla ko kuma duk wayannan falalolin da ake faɗa na sayyidina Ali ba haka suke nuna ba wa nastati wa an naqsima adillata man qala bi awlawiyyati ali ibn abi talib bil khilafa sai zamu iya kasa ainihin wato zamu iya kasa dalilan wayanda suka ce sayyidina ali ibn abi talib shi yafi cancantar zama khalifa to zamu kasa dalilan su wato qabala abubakar wa umar wa usman cewa sayyidina Ali bin Abi Talib shi ya fi cancanta zama khalifa fiye da Abu Bakar da Umar da Uthman to za mu karkasa dalilan su ila kismaini zuwa kashi biyu naqaliyatin wa aqaliyatin akwai dalilan su wanda sun koma ne suka fake da wasu ayoyin alqur'ani da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam sune adillatun naqaliya ma'ana dalilan da ake ciratowa daga nassi wa aqaliyatin akwai kuma wasu dalilan nasu ba aya ba hadisi kawai dalilai ne na hankali wa tatalakhasu fi mayl to zamu dunkule waɗannan dalilan nasu cikin abubuwan nan da zaka ji abu na farko hadithul ghadir za a fara da wannan daga cikin inda suka makale suka yi hujja da cewa sayyidina Ali shi ya fi cancanta zama khalifa fiye da Abubakar da Umar da Uthman daga ciki akwai hadithin da ake kira hadithin Ghadir Khum hadithin Ghadir zaka dinga jin su ya shahara wajen yan Shi'a suna hadith Ghadir Khum to zamu ji wani hadithi ne hadithin Ghadir Khum me ya faru ya kissa take ji zamu ji insha Allah na biyu hadithul Kisa wato hadithin da Annabi ya lullube su sayyidina Ali a cikin wani mayafi wa ayatul mubahala da kuma ayar mubahala da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in tawallaw fa in ba fa qul ta'alu kai nadu abna ana wa abna akum wa nisa ana wa nisa akum wato ayar mubahala shi ma zamu ji wannan yana daga cikin dalilan su na uku ayatul wilaya wato ayar da take magana akan wilaya na hudu hadithul manzila hadithin manzila matsayi na biyar ayatu zawil qurba ayar da ta yi magana game da ƴan uwan annabi makusanta na shida hadithu thaqalain sai hadithin athaqalain zamu ji wani hadisi ne hadithu thaqalain na bakwai hadithu aliyin minni wa ana min aliyin sun yi hujja da wannan hadithin da wai annabi yake cewa aliyun minni wa ana min ali na takwas hadithul ithnai ashara akwai wani hadisi da ake kiran hadithun ithnai ashara zamu ji wani hadisi ne na tara hadithu madinatul ilm hadithin da aka ce wato shi sayyidina Ali madinatul ilm an gane ko sai na goma hadithul inzar yawmad dar sai kuma wani hadithi na al inzar yawmad dar zamu ji wani irin gargadi ne da aka yi a yawmud dar wani hadithi ne al inzar yawmad dar wannan dalilai kenan waɗanda suke na naqaliya wanda sun cirato su wasu daga ayoyin qur'ani wasu daga hadisai القسم الثاني sai kashi na biyu al adillatul aqaliyya wayannan su kuma dalilai ne wanda suka cirato su na hankali wa tatalakhasu fi ma yali su ma za a dunkule su cikin abubuwan da za su zo na farko daga cikin hujjojin su na sayyidina Ali shi ya fi cancanta ya zama khalifa ba Abubakar ko Umar ko Uthman ba daga ciki suka ce ashja'un nas wai shine mafi jarumtar mutane ba'da rasulullah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu suka ce a alamun nas shi yafi kowa ilimi na uku suka ce a qarabuhum lin nabi shi yafi kowa kusancin su a cikin sauran yafi kowa kusanci da annabi na saban ta bangaren nasaba wa sihira da kuma sarakuntaka na hudu awwaluhum islaman shi ya riga su shiga musulunci na biyar lam yasjud li sanamin bai taba yi wa gunki sujada ba wayannan sune dalilan su a kan su malam ji zai dauko su kuma mu shiga wannan shi ma babun mu nausa ciki mu ji me malam ya kawo mana a ciki insha Allah sai mu tsaya anan insha Allah sai mu tashi al-faslul awwal abinda muka karanta ya zama daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.